This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, da fatan kuna lafiya. Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Litinin 29 ga watan Afrilu na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
To Maryam, jami'an kiwon lafiyar Falastinu sun faɗa yau Litinin cewa wasu jerin hare-hare da Isra'ila ta kai cikin dare ya kashe akalla mutane 22 a birnin Rafa da ke kudancin zirin Gaza. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa yau Litinin cewa ƙasarsa tana nan tana aikin ƙara ƙarfinta na jirage marasa matuƙa, yayin da Ukraine ɗin take yaƙi domin daƙile mamayar da Rasha ta ƙaddamar a kanta. Kana an kashe akalla 'yan kato da gora 23 a ranar Asabar a wasu hare-hare da 'yan bindiga da ƙungiyoyin masu garkuwa da mutane suka kai a arewacin Najeriya.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa an kashe 'yan bindiga guda 4 a garin Sunkani da ke ƙaramar hukumar Ardakola a jihar Taraban Najeriya sakamakon wata arangama da aka yi tsakanin mazauna garin da 'yan bindigar.
Gaskiya abu ya faru a Sunkani, abun mamaki, abun takaici, amma muna kare godewa Allah. Mu a Sunkani wannan abu ba shine na farko ba, domin bana iya mantuwa shekarun baya da suka wuce an samu 'yan gari masu hannu a cikin wannan abu, su ma babar su ba an mutisa irin waɗannan.
Wani mazaunin garin Sunkani kenan, muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa 'yan Najeriya a wasu sassan ƙasar na kokawa akan matsalar ƙarancin man fetur da tsadarsa da suke fuskanta a 'yan kwanakin nan. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Litinin a wannan lokaci, yau ma Babangida Jibrin na nan tafa da shirin ilimi garkuwar ɗan Adam. Amma yanzu dai za mu fara da shan labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum, ga labaran. Jami'an kiwon lafiyar Falastinu sun faɗa a yau Litinin cewa wasu jerin hare-hare da Isra'ila ta kai cikin dare ya kashe akalla mutane 22 a birnin Rafa da ke kudancin zirin Gaza. Shaidu da ma'aikatan lafiya sun ce hare-haren sun afka wasu gidaje 3 a birnin na Rafa. Yankin yana kan iyakan Gaza da Misra ne, kuma a hali yanzu yana ɗauke da sama da rabin adadin al'ummar Gaza waɗanda suke neman mafaka daga ayyukan sojin Isra'ila na neman kakkaɓe ƙungiyar Hamas daga doron ƙasa. Ma'aikatar sojin Isra'ila ta faɗa a yau Litinin cewa jiragen saman yaƙinta sun kai farmaki akan ƙungiyar Hezbollah a kudancin Lebanon. Shugaban Amurka Joe Biden ya yi magana da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu akan wannan yaƙi na tsawon watanni 7 tsakanin Isra'ila da Hamas a Gaza, amma fadar White House ba ta nuna alamun cimma shiri na tsagaita wuta nan da nan ba. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a yau Litinin cewa ƙasarsa tana nan tana aiki na ƙara ƙarfinta na jirage marasa matuƙa, yayin da Ukraine take yaƙi domin daƙile mamayar da Rasha ta ƙaddamar a kanta shekaru 2 da suka shuɗe. Kalaman nasa da zuwa ne wuni guda bayan da ya sabunta kiransa ga ƙawayensu da su ƙaro musu na'urorin tsaron sararin sama cikin gaggawa. Ukraine ta fuskanci hare-haren jirage marasa matuƙa da na makami mai linzami daga ƙasar Rasha da ma farmaki kan birane da dama da wuraren samar da makamashi. Har yanzu muna nan muna jiran makamai da aka yi wa Ukraine alkawarinsu, Zelensky yana faɗa a wani farfan bidiyo da yammacin jiya Lahadi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An kashe akalla 'yan kato da gora ko civil JTF 23 a ranar Asabar a wasu hare-hare da 'yan bindiga da ƙungiyoyi masu garkuwa da mutane a arewacin Najeriya suka kai, a cewar jami'an rundunar a jiya Lahadi. A jihar Borno da ke arewa maso gabas da ke zama babban tungar 'yan ta'adda masu ikirarin musulunci da ake sa ran mayakan ISWAP ne, sun yi amfani da wani abin fashewa suka tarwatsa motar da ke ɗauke da rundunar na 'yan sa kai masu yaƙi da ta'addanci ta JTF, a cewar shugaban rundunar na wannan yanki. An fara kafa wannan rundunar ta JTF ne a shekarar 2013 domin kare unguwanni a arewa maso gabas kana su taimakawa sojoji a yaki da suke yi da kungiyar Boko Haram daga bisani da kungiyar ISWAP da ta balle daga Boko Haram din. Tun lokacin ne kuma aka fara kafa wannan rundunar a sauran jihohin arewacin kasar da suke fama da ayyukan masu satar mutane. Tijanima Umar, shugaban civilian JTF a yankin Gamborun Gala da ke kusa da iyaka da kasar Kamaru, ya ce rundunar sa suna kan hanyarsu ne zuwa Maiduguri babban birnin jihar Borno inda motar su ta taka wasu nakiya da ta halaka su.
To kafin ku ji karshen labaran duniyar zamu leka bangaren rahotanninmu. An yi fito na fito tsakanin ƴan bindiga da al'ummar garin Sankani da ke karamar hukumar Arda Kola a jihar Taraban Najeriya, lamarin da ya yi sanadin kisan ƴan bindigan guda hudu. Wani mazaunin garin ya bayyana cewa wannan ba shi ne karan farko da hakan ta faru ba. Wakilin muryar Amurka Salisu Lado na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
A Najeriya da ƴan ta'adda da garkuwa da mutane domin neman kudin fansa na ci gaba da cin karen su ba babuka a shiyar arewa maso gabashin kasar, musamman a jihar Taraba inda ƴan bindigan ke ci gaba da walwalar su a wasu yankuna na jihar. Koda a baya-bayan nan ma ƴan bindigan sun yi sanadiyar kashe wani basarake mai daraja ta uku, sai gashi yanzu kuwa ƴan yankin Sansani da ke karamar hukumar Arda Kola a jihar Taraban su ne suka yi artabu da ƴan bindigan, lamarin da ya sanya ƴan garin suka yi bata kashi da wasu waɗanda ake zargi ƴan ta'adda ne a yankin Sunkani da ke karamar hukumar Arda Kola a jihar Taraban. Har al'amarin ya yi sanadiyar kashe waɗanda ake zargin su hudu. Wani matashi wanda al'amarin ya faru a idonsa ya koshe damun yadda al'amarin ma ya kasance ta wayar talaho tare da alƙawarin cewa ba za a ambaci sunansa ba.
Sai aka kama su aka kashe ofis ɗin wanda da dare sosai sai kidnappers ɗin sai suka haɗa gurbi suka zo za su kwace waɗannan ɗaya daga cikin wanda suka kama asalin masu karama.
Faruwar wannan al'amari ke da wuya, wasu daga cikin mazauna yankin gare Sunkani da ke karamar hukumar Arda Kola a jihar Taraban sun mini bayani dalla-dalla ta wayar talaho tare da nuni da cewar wannan ba shi ne karo na farko ba, shi ma wanda ya buƙaci da a sake sunarsa.
Gaskiya abu ya faru a Sunkani, abun mamaki, abun takaici, amma muna kare godewa Allah. Mu a Sunkani wannan abu ba shi ne na farko ba, wannan abu an yi shi, Allah ya yi ikonsa, yau an sake an yi shi. Domin ba na iya mantuwa shekarun baya da suka wuce an samu ƴan gari masu hannu a cikin wannan abu, su ma babar su ba an musu kisa irin waɗannan. Belle kuma yau an samu mutane da suka tsaya a bayan gari suke hana mu kwanciya, suke hana mu yin zaman lafiya a Sunkani. Yau Allah ya kawo mana cikin sauki, aka san ba aka harbi wasu daga cikin su, babu abun da zamu faɗa sai dai mu shi mun gode.
To ko mahukuntan karamar hukumar Arda Kola a jihar Taraban suna da masaniyar wannan al'amari, tambayar kenan da newa shugaban karamar hukumar Arda Kola a jihar Taraban Honorable Ismail Zakari wanda yace
su dai in kada a samu su da makamai suka taba ka shiga da hudu duk mutumin da aka same shi da makami bai ba zargi a cikin sa.
Na al'amarin ya faru kenan,
ya faru
a wani yanki ne haka na Sunkani,
a cikin garin Sunkani.
Yanzu wani hali al'umman wannan yanki na Sunkani ke ciki?
A Sunkani yana zaman lafiya ba damuwa komai, abinda hakan nan bai shafi kowa ba, ya shafi wanda aka samu su da makamai ne, su ne kawai shafa.
Wani kira kake da shi ga al'ummar ka na karamar hukumar Arda Kola?
Ina kira da al'ummar Arda Kola gaba daya ko a ji tsoron Allah.
Wannan ba shine na farko ba ko na biyu da al'ummar ke dakile ta'addanci da ƴan ta'adda a yankin nasu? A yanda nake kokari hada wannan rahoton na yi ta kokari domin jin ta bakin rundunar ƴan sandan jihar Taraban, amma hakata bata cimma ruwa ba. Na aikewa kakakin rundunar ƴan sandan jihar Taraban sabon karta kwana, ya zuwa lokacin da nake hada wannan rahoton shiru kake ji. Lado Salisu Garba, muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
A gaida Lado Salisu Garba da wannan rahoton, shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗa a yau Litinin cewa ana samun nasara wurin samar da kayayyakin jinkai zuwa cikin Gaza, amma duk da haka akwai buƙatar Isra'ila ta ƙara taimakawa. Da yake jawabi a taron ƙungiyar ƙasashen Larabawa na yankin Gulf a birnin Riyadh, Blinken ya kuma ce hanya mafi inganci wurin shigar da kayayyakin jinkai a Gaza ita ce cimma yarjejeniyar tsagaita wuta. Mun dan samu nasara a 'yan makonni da suka wuce ciki har da bude wata hanyar tsallakawa da kuma ƙara yawan kayayyakin jinkai zuwa ciki da mako ina a Gaza, da kuma gina wata hanya da sojan ruwan Amurka ke yi wadda za a bude 'yan makonni masu zuwa. Amma hakan bai wadatar ba, har yau muna buƙatar ƙarin hanyoyin shigar da kayayyakin jinkai a ciki da kewayen Gaza, in ji Blinken. Ma'aikatan harkokin wajen Amurka ta sanar a jiya Lahadi cewa Blinken zai faɗaɗa ziyararsa a gabas ta tsakiya har zuwa ranar Laraba, inda zai ƙara da yada zango a ƙasashen Isra'ila da Jordan bayan rangadinsa a Saudi Arabia. A ƙarshe a yau Litinin, Prime Minister ƙasar Spain Pedro Sanchez ya kawo ƙarshen jita-jita a kan makomarsa, inda ya ce zai ci gaba da yin aiki a wannan karo ma da ƙarin ƙarfi. Sanchez ya ba 'yan ƙasarsa mamaki a ranar Laraba da ta gabata, inda ya ɗauki hutun kwanaki biyar domin ya yi tunani a kan makomarsa bayan shawarar da kotu ta yanke kan buɗe sauraron farko kan zargin da ake yi wa matarsa na cin hanci da rashawa. Na yanke shawarar na ci gaba da aiki da ma ƙarfi a wannan lokaci a jagoranci da nake yi na ayyukan gwamnatin ƙasar Spain, yana faɗa a wani jawabi da aka yada ta talbijin bayan ya faɗa wa Sarki Philip na shida shawarar da ya yanke da safiyar yau Litinin. Murabus ɗin nasa ka iya yin na kasu ga Turai na samun Prime Minister ta na gurguzo mafi daɗewa wanda ya daɗe a halin yanzu, da kuma yake jagoranta wata babbar ƙasa a tarayyar Turai yayin da ake dab da yin zaɓen Turai a watan Yuni.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. ‘Yan Najeriya na ci gaba da kokawa game da yadda ƙarancin man fetur da kuma tsadarsa suke shafar arewacin ƙasar. Jama'ar dai na kokawa akan yadda suke shan wahala kafin su samu su sayi man, gashi kuma da tsada a wasu wuraren. A halin da ake ciki, wasu gidajen man na sayar da litar mai sama da farashin gwamnati. Ga rahoton da wakiliyar muryar Amurka da ƙayya bashi ta aiko mana daga Abuja.
Dogayen layukan ababen hawa a gidajen mai na ƙara tsamari a arewacin Najeriya, abin da ya jawo hauhawar farashin sa. Nan wasu 'yan Najeriya ne da suka shafe tsawon lokaci a gidajen mayuka.
Ga muna tun da asuba muna layin mai, motar ma mun ya ƙare saboda tsawon layin da ake ja, muna tura ga mun yayi tsada. Mutane suna cikin damuwa, suna cikin wani yanayi, an janye subsidy, ba mu san meye dalilin ƙara wannan wahalar kuɗin mai ba. Ya kamata shugabannin ƙasar nan su duba halin da talakawa suke ciki, a taimaka mutane, a rage musu wasu wahalhalun. Sakamakon wahalhalu sun yi da me mutum zai ji. Da abinci zai ji ko da wahalar man da zai fita dan neman abin da zai ci.
Yawa akalla na kai kusan awa hudu ina jiran mai ban samu ba. Gashi ya yi tsada, ana wasu gidajen man suna sida shi ma 700, wasu 800. Ko ba haka ba saboda tsada. Gwamnati ta kawo mana saukin wannan abun, ta duba lamarin, ta duba da Allah a duba.
Alhaji Bashir Salisu shine shugaban dillalan man fetur ta Itman Region Arewa maso yammacin Najeriya. Na fara ne da tambayar sa. Ko menene musabbabin yawaitar karancin man fetur a arewacin Najeriya haɗi da babban birnin tarayya Abuja?
To ai abin da muke ta faɗa kenan, dole mai karanci a arewacin Najeriya, saboda mu muke zuwa mu ɗauko man nan in mun siya a depot ɗin da ake siyan mana da man nan. To abin da yake taimaka mana mu sai da kuɗi, kuɗaɗen mu an zo an rike mana su a wannan petroleum downstream. Saboda aka ba yadda za mu yi, muna bin biliyoyin kuɗi har yanzu ba a biya mu ba. Mutane da yawa sun ajiye motocinsu ba ba sa iya zuwa su ɗauko kaya.
To baya ga ƙarancin man fetur ɗin, gashi wasu gidajen mayi na siyar da litar man fetur fiye da yadda farashin gwamnati yake.
To ai shi sa yawanci muke faɗa, kun san an riga an cire tallafin mai. to ita kuma kasuwa ita take yin kanta. So inda mutum yaje ya samu manan haka yake zuwa ya sai da shi, saboda yanzu kasuwa ita take yin kanta, babu wani tallafi akai yanzu na mai. Inda mutum ya samu kayan sa haka yake zuwa ya dan dora riba sai ya sai da kayan nan.
To kamar nan da yaushe kuke ganin za a shawo kan wannan lamari?
Yau a zuwa biya mutane kudaden su, za a ga ci gaba mai ya wadata. Kuma wannan akwai shi fa, ba wai babu ba fa, akwai shi. INPC tana kawo mannan, akwai isasshen mai a Lagos.
A hirarsa da muryar Amurka, Ali Usman Jibo, masanin tattalin arziki kuma malami a makarantar koyar da malamai da ke jihar Jigawa, ya ce halin da ake ciki na karancin man fetur a Najeriya ka iya shafar harkokin yau da kullum, wanda kuma ka iya shafar tattalin arzikin kasar.
Karancin wannan man da tsadarsa yana sawa mutane ya zama ba sa iya zuwa wuraren sana'o'insu da ayyukansu saboda sufuri ya yi tsada. Wasu kuma musamman masu aiki na sufuri sukan dade a gidajen mai bin layi wanda za su bata awanni masu yawa wajen neman man. Hakan zai rage abubuwan da suke samu a koda yaushe. Sannan man nan da ake sayan shi da tsada, akwai masana'antu manya da ƙanana wanda kusan abin da suke kashewa na samar da kayayyaki shi ma ya karu. Wannan ya rage ribarsu, in ya rage ribarsu kuma za a iya samun matsala.
Na yi kokarin tuntubar kamfanin albarkatun mayi na ƙasa NMPCL, sai dai ba su amsa kiran wayar da na yi musu ba har izuwa hada wannan rahoto. Ruqayyah Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.
A gaida Ruqayyah Basha. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Haka kuma a koda yaushe za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Ilimi garkuwar dan adam
san hakika ba da tangar da ba kan ji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokai.
Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan adam. A cikin shirin namu na yau za ku ji kokari ko yunkuri da wata kungiya mai suna Beta Najeriya ke da inganta ilimi a Najeriya. Haka kuma za ku ji kace na ce da ya kunno kai banda wani hoton bidiyo ya da kafafen sada zumunta da ke nuna wata ɗaliba na yankawa wata ɗaliba mari a wata makaranta mai zaman kansa take Abuja. Da fatan za a yi sauraro lafiya.
Kan ji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokai.
A kwanakin baya ne dai wata kungiya mai zaman kanta gudanar da wasu taruka na Beta a biranen Abuja da Kaduna da Kano da kuma Jigawa. Wannan kungiya mai suna Beta Najeriya ta mai da hankali ne akan harkar bunƙasa ilimi musamman ma dai a yankin arewacin Najeriya. Wakilinmu a birnin Kano Baraka Bashir ta ji ta bakin shugabanni ko wakilan wannan kungiya bayan kammala wannan taro a birnin na Kano.
Sunana Abdulsalam Badamasi ne a Federal Lead din Beta Najeriya campaign. Yato shi Beta Najeriya campaign ne na education da yake manyan da za a baka kawo mutane daban-daban da koyina a cikin Najeriya. Zaman cewa suna da murya guda na wajen pushing din education, misali especially around sanin yanda za a yi zaman cewa kowa ya sa kwansa da kwarkwatansa da kuma abubuwan da yake da shi a harkar kuma education. Abin da ya dan bambanta wannan shine akwai international experts na daya da za su zo su dan kawo mana su yanda yanayinsu yake da kuma da yake irin wannan aikin cikin hurumin su ne da kuma tunanin da muke yi shine in muka kira kowa da kowa da dalibi da ba dalibi ba da dan makaranta da dan kasuwa da mai waka da sauransu kowa na iya zuwa ya tofa albarkacin bakinsa da kuma ya karfinsa da kokarinsa ya zama cewa wannan abun ya kai inda ya kai. So difference din kenan yawan mutanen da kuma difference din da ake ta ciki kan perspectives din ragowar mutanen. Insha Allah muna so mu ga cewa dai kowane yaro dai da yarinya suna makaranta kuma sun zauna a makaranta kuma suna samun kuma ingantaccen kuma kayan aiki da kuma kayan ilimi da zai sa su ya participate in a future din Nigeria da kyau.
Sunana Professor Muhammad Dalla Shitu. Gaskiya abu ne mai kyau kuma sun dau mahanga da idan aka bi za a samu mafita wajen inganta harkokin ilimi a jihohi daban-daban na Najeriya. Gaskiya abin da ya kamata a mai da hankali shine zaburar da mahukunta musamman gwamnati wajen tabbatar da kasafin kuɗi da ake shigarwa harkan ilimi an ƙara shi kuma ana fito da kuɗi ana ba hukumomin ilimi kuɗi su aiwatar da aikin da aka bujuro da shi na inganta ilimi. Misali an ce budget ɗin ilimi kaso 30 amma sai shekara ya wuce ya kasance bai fi an fidda kaso 1 ko 2 ba to wannan alamar ya kamata ya canza. Gwamnatoci da wanda ma ya kamata su bada haɗin kai wajen tabbatar da sun nuna kishi na inganta harkokin ilimi wajen fidda kuɗi kuma su bibiya su tabbatar kuɗin da aka fitar da shi an yi aiki da shi ne da hanyoyin da suka dace. Na biyu kuma shine iyaye da shugabannin al'umma su ma su zaburar da su wajen fahimtar muhimmancin ilimi su shigo ciki wajen tabbatar da ƴaƴanmu sun kasance a makaranta sun ci gaba da zuwa makaranta samun ingantaccen ilimi a makarantu. Ya ɗaya daga cikin dalilan da yasa za ka ga an bujuro da hanyoyi ingantattu na inganta ilimi da zaran waɗannan ƙungiyoyin da suke zuwa da ƙasashen waje sun kau sai ga an dawo gidan jiya. Ɗaya daga ciki shine matsalar su wajen ɗorewa wato gwamnatocin mai kwansu amfani da manhajan damammakin da aka bayarwa na aiwatar da hanyoyin inganta ilimi sai su yi watsi da shi. Su watsi da wannan hanyoyin da wannan dabarun shi ke janyo koma baya.
To yaya za a cewa wannan kuma an daina samun wannan?
Wannan shine musamman tunda ana tunanin za a yi amfani da bangarori daban-daban, ƴan siyasa masu rike da madafan iko, za a yi amfani da al'umma da kuma kungiyoyi masu zaman kansu da kuma musamman ƴan kasuwa da kungiyoyin al'umma musamman al'umma gatan makaranta SBMC. To wannan in har kowanne ya gudanar da ayyukansa yadda ya kamata to za a samu sauyi insha Allah.
Okay, sunana Khadija Lawan, muna aiki akan Better Nigeria as consultants ne. Better Nigeria gamayya ne na kungiyoyi masu zaman kansu da gidan radio Bonchi Media Houses da kuma masu fasaha da kuma iyaye da kansu da kuma ƴan citizens ƴan gari masu fada aji. So abin da ya bambance Better Nigeria campaign din nan da sauran campaigns din da muke shine kamar da yanda ake yi kunga za a zo a ce wata kungiya ta zo da campaign din da ta riga ta yi designing. Amma shi a Better Nigeria mun zo mu zauna da waɗannan ƴan gamayya ɗin da muka faɗa don mu ji daga bakin su cewa su sun dade suna yin abin nan saboda experience ɗin su na yi menene abin da suke ganin ya kamata a saka a ciki menene suke ganin ya kamata a cire. So wannan testing muke yi kuma gwaji muke yi kuma a garuruwa guda hudu Kano, Kaduna, Abuja da Jigawa. So mun yi wannan round table discussion ne saboda mu ji me su views ɗin su ya suke ganin mu sayar musu da idea ɗin amma sai mu bringing up solutions tare da kowa da kowa.
Daga birnin Kano kuma sai birnin tarayyar Najeriya Abuja inda wani kace na ce ya kunno kai bayan da wani faifan bidiyo ya karaɗe shafukan sada zumunta da ke nuna wata ɗaliba mai suna Maryam Hassan na makarantar Lead British International da ke birnin Abuja tana wanke wata ɗaliba da mari ko da yake dai tuni Maria Hassan ta nemi ahuwa dangane da wannan al'amari da ya faru. Iyaye da sauran masu fada aji a harkokin ilimi sun bayyana rashin jin daɗin su game da yadda wannan lamari ke faruwa saboda madai a makarantu masu zaman kansu. Ga yadda ta kasance a makarantar a lokacin da iyaye suka banzama zuwa makarantar domin ganewa idanunsu abinda ke faruwa. A bidiyon dai an nuno wata da ke zama kamar uwa ga yarinyar aka mara na neman ƙarin bayani daga bakin Maria Hassan wanda ta yi marin kan dalilin da yasa ta mara mata ya tare da tambayar ta ko ita ta haife ta wanda kuma kafin ka ce kobo wannan tira ita ma ta yi kawo Maria mari. Tuni daidai ministan harkokin mata ya ziyarci wannan makaranta kuma aka bada umarnin rufe makarantar tare kuma da gudanar da bincike wani bidiyo da ya fito na baya-bayan nan na nuna Maria Hassan na neman ahuwa bangare da abin da ya faru to ma sauraro anan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin wakilinmu a Kano barkan kama shirin sai kuma Julie Legal Pressure da ta bada umarni da kuma daidaita shirin naku babangare shi burin ki ci a huta lafiya sai wani mako
kan hakika ba da tangarda ba kan ji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo
madalla a gaida baban gida Jibrin to yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email wasiƙa ta farko ta fito ne daga Shehu Adamu Rajau yace hakika wannan hali da muke ciki shi ake kira rana zafi inuwa kuna ga tsadar man fetur sannan kuma ga wahalar samun shi domin a Rajau yanzu gidan mai ɗaya yake da mai kuma lita ɗaya naira 1000 to sai mu ce Allah ya kyauta kuma ya kawo mana mafita amen wasiƙa ta gaba kuma ta haɗin gwiwa ce tace dan Allah muna so ku tambaya mana mahukuntan kasar mu ta Niger wai shin ko sun san halin da al'umma kasar ke ciki na tsadar man fetur da tsadar kayan abinci da masarufi da kuma rashin ayyukan yi ga matasa don haka yana da kyau a gaggauta duba wannan lamarin da idan basira don ganin an mana maganin matsalar Allah ya sa wannan kiran ya kai ga wanda suka dace amen sako daga Yakubu mai aski Badaraka da Malam Jafaru Badaraka da Sanusi Madattai da Malam Sani Dauda daga jihar Damagaram a jamhuriyar Niger wasiƙa ta gaba kuma ta fito ne daga Sani Muhammad Chindo a unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya yace salam VOA Hausa muna kira ga gwamnatin Bola Ahmed Tinubu da ta taimaka ta dawo da tallafin man fetur domin a gaskiya cire tallafin shi ya jawo duk wani halin matsan rayuwa da al'umma kasar mu Najeriya ke fama da shi a yanzu da fatan wannan kiran nawa zai kai ga kunnuwan da aka yi domin su wasiƙa ta gaba kuma ta haɗin gwiwa ce tace salam VOA Hausa muna kira ga shugaban kasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya kamata yayi wa Allah da manzansa ya gaggauta magance matsalar rashin tsaro da ke ciwo al'ummar jihohin Zamfara, Katsina, Sokoto, Kebbi, Kaduna da Niger tuwo a kwariya daga ƙarshe muna fatan Allah ya kawo mana zaman lafiya mai dorewa a ƙasar mu Najeriya da ma ƙasashen mu na Afirka baki daya sako daga Comrade Elias Yakubu Dagawa tare da Isa Jikan mai saje turu da Sanusi Madattai da Magaram da haddabe mai computer mai yama da bala macalo mai gallaba da Comrade Elias M. Elias Bulawa wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi salam VOA Hausa garan bawul din da aka yi wa kundin tsarin mulkin kasar Togo wanda har ta kai ga yau ƴan majalisar dokoki ke kada kura'ar zaben shugaban kasa muna yi wa al'umma kasar fatan Allah ya zaba musu shugaba wanda shi ke son su ba su ke son sa ba sako daga Sama'ila Agnes Malam Fatoli mazaunin Difa a jamhuriyar Niger to madalla kafin mu sallama da ku ga labaran duniya a takaice
jama'an kiwon lafiyan Falasɗinin sun faɗa yau Litinin cewa wasu jirgin hare-hare da Isra'ila ta kai cikin dare ya kashe akalla mutane 22 a birnin Rafa da ke kudancin zirin Gaza shedu da ma'aikatan lafiyan sun ce hare-haren sun afka wasu gidaje guda uku a birnin na Rafa shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa yau Litinin cewa ƙasarsa tana nan tana aiki domin ƙarfafa wato ƙarfinta na jirage marasa matuƙa yayin da Ukraine din take yaƙi domin daƙile mamayar da ƙasar Russia ta ƙaddamar a kanta a shekaru biyu da suka shuɗe kalaman nasa ga zuwa ne wuni guda bayan da ya sabunta kiransa ga ƙawayensu da su ƙaro musu na'urorin tsaro na tsararin sama a cikin gaggawa an kashe akalla yan kato da gora ko civilian JTF 23 a ranar Asabar a wasu hare-hare da yan bindiga masu da kuma kungiyoyin masu garkuwa da mutane suka kai arewacin Najeriya a cewar jami'ai da rundunan a jiya Lahadi a jihar Borno da ke arewa maso gabas da ke zama tungar 'yan ta'adda masu ikirarin musulunci da ake sa 'yan ISWAP ne sun yi amfani da abin fashewa suka tada bam da ya kashe waɗannan 'yan rundunan JTF Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya faɗa a yau Litinin cewa ana samun nasara wurin samar da kayayyakin jin kaya a cikin Gaza, amma duk da haka ya ce akwai buƙatar Isra'ila ta ƙara ƙoƙari.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu, sai kuma can an jima da daddare idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya karanto labaran duniya, da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin da bada umarni, da ma injiniyan Mobile, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a dakaci shirin yau da gobe.